الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبتة الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 23 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 8 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 30 a bangaren lissafi suratul rum kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata washi na halatta mutum ya dau bashi ya layya idan yana da tabbacin biyan bashi yana da garanti kin zai samu kudin da zai biya bashin ba da yake mutum yana iya dauka yi amma duk wanda ba ya da tabbacin biyan wannan bashi da ya dauka to wannan Allah bai dora masa ba la yukallifullahu nafsan illa ma ataha to dan haka misali shi wanda yake da tabbacin biyan bashi kai ne a matsayin ka na ma'aikaci kana da tabbas in ka gama wannan aiki za a biya ka kamar ma'aikacin gwamnati wanda yana da tabbacin duk ƙarshen wata za a biya shi albashin shi to wannan yana iya daukan bashi ya daya amma wanda baya da tabbacin za a biya wannan baya da tabbacin biyan bashi wanda sai in ya samu to wannan ba a dora masa ba domin ita layya kamar yadda bayani ya gabata a magana mafi rinjaye wajibi ce ko mu ce farilla ce ga wanda yake da hadi tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ce mai ƙarfi wane ne mai hadi shine mutumin da ya mallaki abincin yini idi da kwanuka biyu bayan ranar idin layya kuma abin da ya rage masa aljihun shi zai iya saya masa ragon da zai yi layyata wannan layyata ta zama farilla a kansa ko mu ce ta zama sunna a kansa a faɗa jumhurin malama don haka dai a takaice wanda yake da halin biyan bashi ya kan iya wanda kuma ba ya da tabbacin biya wannan ba a dora masa ba na'am
kamar kasancewa bashin da ake amsa kuɗi da ruwa
wannan ai bai shafi layya ba bashi wanda yake da riba a cikin shi ai bashi ne haramtacce a kuma wani lokaci da ke banta ba da layya inda Allah ya haramta riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba duk bashi wanda yake in dai akwai riba a cikin shi wannan kwata-kwata baya halatta wannan bai ke banta da layya ba a kowane lokaci na'am shi idan mutum ya saba ma Allah saban da Allah ya shar'anta wata hukuba akan laifin in ana zartar da shari'a ta Ubangiji dole ne a zartar ma wanda yi wannan laifi iya abin da ya dace na hukuma. In ba a zartar suwa to iya abin da yake kan mai laifin ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala a gaba ba zai kara ba. Kamar misali wai mai aure idan ya zina, mai aure idan ya zina aka tabbatar da wannan zina da ya yi to iya hukuncin da Allah ya shar'anta a jejjefe shi har ya mutu. Idan ana zartar da hukuncin Allah, in ba a zartar da irin wannan hukunci to iya abin da yake kan shi ya kyautata tuba ga Ubangiji a gaba ba zai koma yi ba. Wannan ba wani ya rubuta musu. Can wannan ya zana mishi na.
Shi ya dace, ya dace kuma da yake kasance shi ma'aikacin gwamnati ne, ma'aikacin bankin ne wanda ake ba da kuɗi da kuwa ya ce to kasance na aiki a nan.
Tambaya da kake menene hukuncin yin aiki a cikin banki, bankin da take mu'amala da kudin ruwa. Duk bankin da take mu'amala da kudin ruwa baya halatta musulmi ya zama ma'aikaci a cikin ta. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutum biyar game da al'amarin riba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu akilar riba wa mukilahu sai ce wa shahidahu wa katibahu sai ce wa shahidahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya la'anci akidar riba wanda ke karbar wato bashi da ruwa, sai ce wa mukilahu da shi wanda yake badawa, wa katibahu manzo Allah yace da wanda yake rubutawa, wa shahidahu da shi wanda yake mai shaidar. Kaga ma'aiki kuwa a cikin irin waɗannan bankuna in ma ka kasance mai rubutawa ko ka kasance mai shaida haka ne kawai. Don haka duk irin waɗannan bankuna waɗanda suke mu'amala da kudin ruwa haramu ne musulmi ya zama to ma'aikaci a cikin su. Wannan bashi na waya shi ma haramu, saboda kasancewar idan ka ɗauki dala 20 idan aka tashi fitarwa nawa ake fitarwa? A 20 idan jika ka ɗauka dala 20 ake fitarwa, idan aka kasancewar wannan bashi da ruwa ne, tunda bashi aka baka abin da ya dace in aka tashi fitarwa a fitar da gwargwadon iya abin da ka ɗauka. Mun sa ɗan uwa wani lokaci ya mana bincike akan wannan, kamar yadda wasu suke cewa kuɗin mai saji ne ake fitarwa, to in kuɗin mai saji ne abu ne sananne, kuɗin mai saji dai bai wuce dala 2 shine tamma 20. To wanda ya ɗau jikka ai abin da ya kamata, in har kuɗin mai saji ne dala 2 ya kamata a fitar, to sai aka fitar da dala 20. In dala 20 ka ɗauka dala 2, dala 2 ne ake fitar ko? Idan haka wannan kwata-kwata bai dacewa. Kuma an masa bayanin cewa shi kamfanin wayar shi ne ya buɗe wani ofishi masu kula da wannan, to shi yasa ake tattara wannan kuɗaɗe sai a biya wannan ɓangare. Wannan shi ma ba hujja ba ce ba wadda za a gamsu da ita, saboda kamfani ne, ma'aikatan shi ne. Bai yiwuwa don ka buɗe wani ɓangare ka ce a nan kuma za ka ringa fitarwa a ɓangaren bashin da kake ba mutane. Wannan kwata-kwata bai halatta. A takaice dai, wannan bashi baya halatta mutum ya ɗauka sai idan ya faɗa cikin larura. Mice ce larura? Misali kai ne kana cikin tafiya ka yi fan, ba ka da kiredi a cikin wayarka, ba ka da kuɗin da za ka saya, ko kuma kana da kuɗin babu wanda zai saida maka a wannan lokaci, ko kuma ba ka da ta hanyar da za ka bi ka nemi wani cewa ya turo maka, to a irin wannan lokaci za ka iya ɗauka gwargwadon iya abin da za ka biya wannan bukata taka. Ko irin kasancewar a cikin dare wata lalura takan samu mutum ba yanda zai yi, babu inda za ka je ka saya, ka sauransu, to a wannan lokaci za ka iya ɗaukan gwargwadon iya abinda za ka biya buƙatarka. Idan dala 20 za ta biya maka wannan buƙata, to baya halatta ka wuce da sama da dala 20. Saboda ƙa'ida malamai suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, ita darura ana kaddara ta da gwargwadonta, ma'ana bakin iya abinda za ka biya wannan buƙata, to shi ne za ka iya ɗauka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 26 ta 46, wanda aya ta 46 kafin ita da aya ta 45, ko kuma mu ce kafin ita aya ta 45, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani game da wadatuwar shi game da bayinsa, cewa baya buƙatar komai a wajen kowa. Duk wanda ya karɓi gaskiya, to ya tabbata cewa sakamakon wannan karɓar gaskiya zai dawo kanshi a nan duniya da makomarsa lahira. Wanda fa ya juya ma gaskiya baya, ya kangare ma Ubangijinsa, to ya tabbata cewa bai cutar da Ubangijinsa da komai, ma'ana bai rage Ubangijinsa ba. Uqubar juya ma gaskiya baya zai tabbata a kan shi tun daga nan duniya har makomarsa lahira, idan bai dawo kan layi ba. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadu liyajziyallazina amanu wa amilu salihati min fadli innahu la yuhibbul kafirin. Ubangiji ta'ala ke cewa man kafara fa alaihi kufru, duk wanda ya kafirce ma Ubangijinsa, to ya tabbata cewa uqubar kafircinsa za ta dawo kansa a nan duniya da makomarsa lahira. A nan duniya duk abin da ya mallaka na rayuwa, na jin daɗin rayuwa, to zai yi rayuwa wadda take kuntatatta, babu kwanciyar hankali tare da shi, ba maganar jin daɗi. Koda an mallaka ma duniya kafiri, wato koda an mallaka ma kafiri duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya, to rayuwarsa rayuwa ce kuntatatta. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratu Faha, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ubangiji ta'ala na faɗa cewa duk wanda ya bishire ma alqur'ani na, to ya tabbata cewa fa inna lahu ma'ishatan danka, lalle wato ya cancanci rayuwa wadda take kuntatatta a nan duniya. Idan kiyama ta yi, Ubangiji ta'ala ya ce kuma za mu tada shi a matsayin makaho, sai ya ce rabbi lima hashartani ya a'ama wa qad kuntu basira, ya Ubangiji na, dan mi ka tada ni a matsayin makaho a yau bayan da na kasance ina mai gani. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa, haka al'amarin yake, ayoyinmu sun zo maka ka watsar da su, kake yin aiki da su, don haka wa kazalika al-yawma tunsa, kai ma yau za a barka a cikin wuta. Kaga wannan yana nuna mana wato duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala, to zai rayuwa wadda take kuntatatta, ba shi ba kwanciyar hankali ba nutsuwa. Domin nutsuwa da kwanciyar hankali ana samun ta ne a tarkashin yin imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ya yi alkawarin haka, duk wanda ya yi imani da shi, ya kyautata, ya aikata ayyuka nagari, to shi ne ya cancanci rayuwa da daɗa tun daga nan duniya kafin makomarsa lahira. Kamar yadda ya gabata a cikin suratun Nahl, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Ubangiji ta'ala yace man amila salihan, duk wanda ya aikata aiki nagari, min zakarin aw untha, namiji ko mace, wa huwa mu'min, halin yana mai imani da ubangijinsa, ubangiji ta'ala yace falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mun dau alkawarin rayar da shi rayuwa wadda take daddada, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, in kiyama tayi za mu sakauta musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Don haka dai a takaice, duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala, to ya tabbata cewa ukubar kafircinsa za ta tabbata a kan shi a nan tun daga nan duniya kafin makoma lahira, bi rage Allah subhanahu wa ta'ala da komai. Sai ya ce wa man amila salihan, duk wanda ya aikata aiki nagari, ubangiji ta'ala ya ce fali an fusihin yamharu, su masu aiki nagari su san da cewa kawunansu ne suke mashin kuɗa, ma'ana mazauninka ne na gobe kiyama kake gyarawa kake shimfiɗa shi. Duk wanda ya aikata ayyuka nagari, to ya tabbata cewa kanshi ne yake ma shimfiɗa. Kaga kenan, wannan yana nuna mana ibadar mai ibada ba ta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai, kafircin kafiri baya rage shi da komai. Kamar yanda yake faɗa, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughuna fa'ifatan fa'uni, Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina, ku san da cewa ba ku kai matsayin cutar da ni balantana ku cutar da ni, ba ku kai matsayin ku amfanar da ni balantana ku amfanar da ni. A ƙarshen hadisin na cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abu Zar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka, Ubangiji ta'ala sai yake cewa ya ibadi innama hiya a amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, ya ku bayina ku san da cewa ayyukanku da kuke aikatawa, uhsiha lakum, ina kididdige muku su ɗaya bayan ɗaya, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Sai yace thumma uwaffikum iyyaha, sannan zan cika muku sakamakon ayyukanku da kuka aikata a rayuwarku ta duniya, kenan ina khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Sai yace faman wajada khairan, duk wanda ya samu alkhairi, ma'ana aljanna ta zamanto makomarsa, falyahmadillah, to ya gode ma ubangijinsa, kada ya ga cewa wani wayensa ne ko dubarar shi, ce a'a tace ne na ubangiji subhanahu wataala. Sai ya ce wa man wajada ghayra zalika, duk wanda ya samu maimakon haka, wal iyazu billahi, wuta ta zamanto makomarsa, fala yalumanna illa nafsa, kada ya zargi kowa face kansa. Don haka dai shi ne a nan ya ce man kafara fa alaihi kufru, duk wanda ya kafirce ma ubangijinsa ya tabbata cewa hukubar kafircinsa na kanshi. Wa man amila salihan, duk wanda ya aikata aiki nagari, fali anfusihim yamhadu, masu aiki nagari su san da cewa kansu ne suke mashin kuɗa, ma'ana makomarsu ce suke gyarawa. Don haka ya ce man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha, kamar yadda ya faɗa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha, shine sai yace li yajzi alladhina amanu wa amilu ssalihati min fadli, dan Allah ya sakauta ma waɗanda suka gasgata shi, suka gasgata manzanninsa, wa amilu ssalihati, suka aikata ayyuka nagari, min fadlihi, daga fadlarsa, ma'ana Allah yayi haka ne dan ya sakauta ma mu'minai, wato game da fadlarsa. Sai yace innahu la yuhibbul kafirin, lalle al'amarin Ubangiji ta'ala baya kaunar waɗanda suka kafirce masa, saboda bai yadda da kafirci, don haka baya son kafirci kuma baya kaunar kafiri, kamar yadda yace wala yardani ibadihi al-kufur, shine yace innahu la yuhibbul kafirin, lalle Ubangiji ta'ala baya kaunar wato waɗanda suka kafirce masa. Sannan sai yace wa min ayatihi, yana daga dalilan da ke nuna girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa, an yursila riyaha mubashirati, shine aiko iska da yake tana mai bada albishir gaba ga saukar ruwa, kenan iska da Ubangiji ta'ala yake turowa idan girgije ya hadu kafin ruwa ya sauka, to wannan iska aya ce mai zaman kanta daga cikin ayoyin da suke nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin kasancewar wato shi ne sai yake cewa wali yuziqakum min rahmati, kuma dan Ubangijinku ya dandana muku game da jin kansa, wato shi ne saukarwa. Sai ya ce wali tajriyal fulku bi amrihi, kuma dan jirage wato su gudana akan teku bi amrihi da izininsa. Sai ya ce wali tabtagu min fadli, kuma dan ku nema daga cikin fadla ta Ubangijinku, ma'ana ku hau jirage ku yi bulaguro domin kasuwanci da abin da ya kama da haka. Wala allakum tashkurun, kuma dan ku gode ma Ubangijinku akan ni'imomin da ya jaddada muku, domin hore mana waɗannan jirage na ruwa babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Gaya zaka samu jirgin ruwa ya dabci kayan da ya kusa rabin gari, wani jirgin sai a yi wata shida ana lodi, a yi wata shida ana saukewa. Da zaka ɗauki tsakuwa ka jefa cikin teku, nutsewa za ta yi. Amma ga ya kullauto kaya ko kun hau, kuma Ubangiji ta'ala yana kaɗa wannan jirgi da iska wanda yake gudanar da ita a cikin teku. Daga wannan gaba ku je gabar da kuke bukata, kuma sannan ya sanya muku alamomin da za ku iya gane inda kuka dosa. Idan gabas kuke akwai alamun da za su nuna muku, in yamma kuke akwai alamun da za su nuna muku, su ne taurari da Ubangiji ta'ala ya halitta. In ba dan taurari da Ubangiji ta'ala ya halitta, ba yanda za a yi wanda yake tafiya a cikin teku a cikin dare ya gane cewa ga inda ya dosa, ko wanda yake tafiya a cikin sahara. Shine yace wa huwa allazi ja'ala an-nujuma, wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, kamar yanda can yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Wannan duka ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saukar da ruwa daga cikin girgije da gudanar da jirage akan teku domin bayinsa su je su nemi fadla ta Ubangijinsu don su gode ma ni'imarsa. Za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وتوبنجي تعالى نفدا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. تبس ونجي تعالى يجي من أيكا دمنزني نمسما قباننك إلى قومهم إزوى جمارس. دومين باب وتعالى أمة da ta gabaci wannan al'umma face Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko mata da ne gargadi na musamman shine manzo, kamar yanda ya faɗa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu daga wata al'umma Ubangiji ta'ala ya ce face mai gargadi ya wuce a cikinta. Don haka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala ya turo da manzanni zuwa jama'arsu, shine ya ce walaqad arsalna min qablika rusula, tabbas mun aika da manzanni min qablika gabaninka ila qaumihim zuwa jama'arsu. Faja'uhum bil bayyinati, wadannan manzanni da muka aika Ubangiji ta'ala yace sun je ma jama'arsu wato da hujjoji wadanda suke masu gamsarwa, masu tabbatar da gaskiyar manzancinsu. Ubangiji ta'ala yace wadannan jama'a sai suka karyatar da manzanni da suka gariyatar da su. Fanta kamna minan lazina ajiramu, waɗanda suka yi tsaurin kai suka kangare mana suka ƙaryatar da manzannin mu ubangiji ta'ala yace fanta kamna sai muka dau fansa game da su wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ubangiji ta'ala yace taimaka ma mu'minai ko ya zamanto haƙƙi ne akan mu ma'ana Allah ya wajabta ma kansa duk wani mu'mini ubangiji ta'ala zai taimaka masa an gane ko idan wato azaba ta sauka to ubangiji ta'ala ya dau alƙawarin tsiratar da bayin sa mu'mini sannan kuma ya dau alƙawarin ba su galaba akan duk wanda yake gaba da su wannan lallashi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa kada ya damu akan gabar da jama'ar sa suka masa ya tabbata cewa shi yake da ƙarshe kikkiawa shi yake da galaba akan su shine anan yace faje wala kad arsalna min qablika rusulan ila qaumi tabbas mun aika da manzanni gabanin ka zuwa jama'ar su kenan ba kanka walau ba kafin kai wato mun turo da manzanni na musamman zuwa jama'ar su faja'uhum bil bayyinati wadannan manzanni sun zo ma mutanen su da hujjoji wadanda suke masu gamsarwa kamar yanda ka zo ma jama'ar ka da hujja mai gamsarwa to amma waɗannan manzanni yaya aka yi jama'ar su sun gaskata su ko karyatar da su suka yi karyatar da su suka yi kenan dan haka karka samu damuwa kai ma dan jama'ar ka sun karyatar da kai to da suka karyatar da manzannin Allah waɗanda suka gabace ka shin sun kai labari ba su kai ba shine ubangiji ta'ala yace fanta kamna minal ladina ajrum waɗanda suka kangare mana suka karyatar da manzannin mu ubangiji ta'ala yace sai muka dau fansa game da su lafazin fanta kamuna an ciro shi ne daga al-intiqam idan aka ce al-intiqam shine daukan fansa kenan kamar misali mutun yayi maka laifi ka dau fansa akan shi shine ubangiji ta'ala yace fanta kamuna min allazina ajram sai muka dau fansa game da waɗanda suka kangare mana shine suka ƙaryatar da manzannin mu shine Allah ya saukar da azaba ta gama da su shine yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ubangiji ta'ala yace taimaka ma mu'minai kwa ya zamanto haƙƙi ne akan mu alƙawari ne Allah ya daukan ma kansa wajabta ma kansa cewa mu'minai wato sai ya taimaka musu kamar yanda yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ubangiji ta'ala yace lalle mu muka yi alƙawarin taimaka ma manzannin mu da waɗanda suka yi imani da mu a wannan rayuwa ta duniya da ranar da shaidu ke tsayawa domin bayar da shaida shine yinin alkiyama mu'mini Allah ya yi alƙawarin taimaka masa a nan duniya da makomarsa lahira haƙƙi ne Allah ya wajabta ma kansa to wannan irin wannan haƙƙi fadala ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da jin kanshi yake dora ma kanshi wani abu ya dau alƙawarin cewa ya dora ma kansa matsayin haƙƙi ne dole ne a kanshi tare da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ba a ti da sashi ba a dora masa wani abu amma shi a kar a ganin damarsa yakan dora ma kansa wani abu kamar yadda ya gabata ubangiji ta'ala na faɗa wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala ke cewa wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina ce da su wato ba su labari shine ce wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina wadanda suke imani da ayoyin mu in sun zo maka ubangiji ta'ala yace fa qul salamun alaykum ce da su amincin Allah ya tabbata akan ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma lalle ubangijin ku ya wajabta ma kansa jin kai annahu man amila minkum su'an bi jahalati lalle duk wanda ya aikata aiki mummuna daga cikin ku bi jahalati wato akan wauta kenan an gane ku shine yace thumma taba min ba'dihi wa aslaha sannan ya tuba bayan ya aikata wannan mummunan aiki ya gyara gaba to fa annahu ghafurur rahim ya tabbata cewa ubangijin sa mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba sannan kuma majiƙai ne game da bayin sa mu ne kaga wannan haƙƙi ne Allah ya dora ma kansa ne yace katabar rabbukum ala nafsihi rahma don haka anan yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimaka ma mu'minai ya kasance haƙƙi ne akan mu ubangiji ta'ala kun yi alƙawari baya saba alƙawari kenan matukar kana buƙatar ka samu galaba a nan duniya kuma ka samu daukaka a gobe kiyama to ka tabbata ka rike gaskiya ka tabbata cewa ka gyara imaninka in dai mu'minai suka gyara imaninsu su tabbata cewa tun daga nan duniya duk wanda yayi gaba da su suke da galaba akan shi sai yace Allahu allazi yursilu riyaha ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa shine ubangijin da yursilu riyaha ke aiko da iska wato siru sahaba wannan iska sai ta motsa girgije fa yabsuduhu fis sama'i kayfa yasha ubangiji ta'ala sai ya shimfida wannan girgije a cikin sama kayfa yasha iyayen da yaso wannan girgijen zai yi tafiyar yini daya wani yayi ni biyu wani kuma sama da haka wani kuma kasa da haka fa yabsuduhu fis sama'i kayfa yasha ubangiji ta'ala sai ya shimfida shi fis sama'i a cikin sama kayfa yasha iyayen da yaso wa yaj'aluhu kisafan wannan girgije ubangiji ta'ala sai ya maida shi ya zaman to yanki yanki kaga wani yanki na girgije a can wani a can wani a can batar wadika ya khruju min khilali zuwa dan lokaci sai kaga mamakon ruwa yana fita daga cikin tsakin tsakin wannan girgije sai yace fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadi idan ubangiji ta'ala ya samar da wanda yake so daga cikin bayinsa bihi da wannan ruwa idzahum yastabshiruna sai ga maka su wato suna farin ciki suna murna game da saukar ruwa to wannan ita ma aya ce mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala mai nuna cewa shi kadai ya cancanta abota masa saboda wannan abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen al'ajabi ubangiji ta'ala shi yake aiko wannan iska in ya aiko iskar ita ce take motsa girgije ka tsaya ka lura a cikin irin wannan yanayi na damuna da muke ciki idan ka ga da safi iska tana yin gabas kamar misali a yanayinmu nan to zaka ga zuwa yamma girgije ya hadu idan iska ta ringa kadawa tana gabas da safi da zaran rana ta yi kafin azhar kaga girgije ya fara haduwa to wannan iska wane ne yake kura ta wane ne yake motsa ta shine ubangiji subhanahu wataala shine yace Allahu allazi yursilu riyaha ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa shine ubangijin da ke aiko da iska wato siru sahaban wannan iska sai ta motsa girgije idan ta motso wannan girgije fa ya usudu hufis sama'i kayfa yasha ubangiji ta'ala sai ya shimfida shi a cikin sama iyayen da yaso wa yaj'aluhu kisafan ubangiji ta'ala sai ya maida wannan girgije ya zama yanki yanki to bayan ya zama to yanki yanki wani can wani can wani can ubangiji ta'ala kuma sai ya hada tsakankanin shi sai kaga wannan girgije ya zo ya hadu da wannan wannan ya zo ya hadu da wannan idan ya hadu sai kaga kuma ya zamanto hawan hawa wani kan wani sannan kuma sai kaga ruwa yana fita daga cikin tsake tsakin wannan girgije kamar yanda ya gabata a cikin suratul nur ubangiji ta'ala na fada alam tara annallaha yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadka yakhruju min khilali wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradi fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barkihi yadhhabu bil absar al aya shine yace alam tara annallaha yujzi sahaba yace shin baka san da cewa ubangiji ta'ala shike kuro da girgije a sababin wannan iska da Allah yake motsawa thumma yu'allifu bainahu sannan ubangiji ta'ala sai ya hada tsakankanin girgijen da bayan ya zaman to yanki yanki wani can kamar yadda ya faɗa a nan yace waye ja'aluhu kisafan ubangiji ta'ala sai ya maida shi yanki yanki idan bayan ya maida shi yanki yanki shine a can yace thumma yu'allifu bainahu sannan sai ya hada tsakankanin shi thumma yaj'aluhu rukaman sannan ubangiji ta'ala sai ya maida shi mai hauhawar juna girgijen wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani shine yace fatar alwadika yakhruju min khilali sai ka ga mamakon ruwa na fita daga tsake tsakinsa, daga tsake tsakin girgijen za ka ga ruwa yana sauka. Shi ne sai ya ce fa’iza a saba bihi man ya sha umin ibadi, idan ya samar da wanda yake so daga cikin bayinsa da wannan ruwa, idza hum yastabshirun, sai ga maka su suna masu farin ciki, suna masu murna, ni'imar Allah ta sauka. Sai yace wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi la mublisi, wa in kanu tabbas, wato sun kasance, ina anan bi ma'ana qad kenan, wa in kanu tabbas sun kasance min qabli an yunzala alaihim, kafin a saukar musu da wannan ruwa, min qablihi, kafin a farar da wannan girgije, Ubangiji ta'ala yace da mublisi na lalle masu yanke kauna ne game da jin kan Allah. Da yawa mutane sun yanke kauna game da saukar ruwa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya hada girgije ya saukar da ruwa, kamar yadda ya faɗa wa huwal ladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyyul hamid. Ubangiji ta'ala shine yake saukar da ruwa ga bayinsa, min ba'di ma qanatu, bayan sun yanke kauna, wa yanshuru rahmata, Ubangiji ta'ala sai ya yada wato jin kansa, shine ya saukar da ruwa, wa huwal waliyyul hamid, shine anan yace wa in kanu tabbas, wato sun kasance, min qabli an yunzala alaihi, kafin a saukar musu da wannan ruwa, min qablihi, gabanin shi, wannan ta'kidi ne. Ubangiji ta'ala yace la mublisina, lalle masu yanke kauna ne game da wato saukar ruwa, kafin ruwan ya sauka sun yanke kauna game da wannan rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce fangur ila athari rahmatillahi, ya ce kalli gurabun jin kan Allah, kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha, yanda Allah ke rayar da kasa bayan bushewarta. Atharu rahmatillahi sune wato tsuru da yake fitarwa, in Allah ya saukar da ruwa zaka ga tsuru ya fito, daji ya dauki tsamuwa, wannan gurabu ne waɗanda suke na jin kan Allah subhanahu wa ta'ala, da ƙasa a mace take, a bushe take, da zaran Ubangiji ta'ala ya saukar da ruwa sai ta rayu. Idan ta sha wannan ruwa ta kumbura, sai kaga tana tsirar da wato tsirin itace da ciyawa wanda yake mai kayatarwa, kamar yadda yake faɗa a cikin suratul hajji, watar al-arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a hatazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Shine anan yace fanzur ila athari rahmatillahi, kalli gurabu waɗanda suke na jin kan Allah, shine wannan ruwa da Allah ya saukar, tsuro da ya fito. Kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha, yanda Allah yake rayar da ƙasa ba'da mawtiha, bayan mutuwarta. Menene mutuwarta? Shine bushewarta. Sai yace inna zalika, lalle Ubangijin da ke aikata haka, la muhyi al-mauta, dan ne mai iko ne akan rayar da matacce a gobe kiyama, domin saukar da ruwa daga cikin girgije, a fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, aya ce mai zaman kanta daga cikin ayoyin da suke nuna Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan rayar da matacce a gobe kiyama. Saboda ƙasa tana mace ta bushe, ta yi ƙau, Ubangiji ta'ala da zaran ya saukar da ruwa sai ta rayu. To Ubangijin da ke aikata haka mai iko ne akan rayar da matacce, shine anan yace inna zalika, lalle Ubangijin da ke aikata haka, yace da muhyi da mauta, lalle mai rayar da matacce ne. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne akan dukkan komai, babu wani abu da ke gagarar shi. Don haka wannan kenan aya ce mai zaman kanta, Ubangiji ta'ala yake nuna mana cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, kuma shi yake da ikon rayar da matacci, ya sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya a gobe kiyama. Sai yace wala ina arsalna rihan, Ubangiji ta'ala yace da za mu aiko musu da wata iska, ita ce iska wadda take ta wato gunturu, ma'ana jaura, iska wadda take dauke da sanyi wanda yake mai tsanani. Ubangiji ta'ala yace tabi ta kan gonakansu, fara'u musfarran, suka ga shukar da suka yi ta yi jajjawur, ta karkata izuwa bushewa. La dhallu min ba'dihi, Ubangiji ta'ala yace ni rantsuwa nake da girma na da buwayata, lalle za su zamanto yakfuruna suna butulce mun min ba'dihi bayan wannan ni'ima da na saukar musu abu. Inda a ce bayan misali Allah ya saukar da ruwa, bayi sun yi shuka ta fito ta yi yabanya ta yi kyau, a ƙarshe Ubangiji ta'ala sai ya turo wata iska wadda take ɗauke da sanyi ko kuma iska wadda take ta guguwa, sai ta bi ta kan gonar sai ta busar da wannan abin da suka shuka, to za su zamanto suna masu butulce ma Ubangiji. Wannan musiba da bala'i da ya same su ya mantar da su ni'ima ta farko da Ubangiji ta'ala ya jaddada musu. Maimakon wannan bala'i da Allah ya saukar, su kaskanta kai su koma zuwa ga Ubangijinsu su nemi cewa ya yafe musu, ya yaye musu, to sai su zamanto masu butulce ma Ubangiji akan haka. Shine yace wala in arsalna rihan, inda za mu aiko musu wata iska mai tsananin sanyi ta bi ta kan gonakan, fara'ahu musfarra, su ga duk abinda suka shuka yayi jajjawur ko kace yayi rawaye-rawaye, ma'ana yana famar bushewa. Ubangiji ta'ala ya ce da wallo da sun zamanto yakfuruna, suna butulce ma Ubangijinsu min ba'dihi bayan wannan ni'ima da ya saukar musu ta ruwan sama. Kamar yadda can yake cewa a fara'aitum ma taharrusu, ku bani labari game da abin da kuke shukawa, a antum tazra'unahu, shin ku ne kuke zirar da shi da wayanku da dabararku, am nahnu zari'una, ko kuma mu ne muke zirar da shi. Ubangiji ta'ala ya ce launa sha'u, da mun so da ja'ala na ku kuɓama, duk abin da kuka shuka Ubangiji ta'ala ya ce da mun maida shi karmami. Fazantum tafakkahun, sai ku zamanto kuna masu mamaki, kuna al'ajabi, kuna cewa inna la mughramuna, bal nahnu mahrumun. Shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce da dhallu min ba'dihi yakfuruna, da sun zamanto suna butulce ma Ubangijinsu bayan ni'imar da ya jaddada musu. Don haka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, duk ni'imar da za a jaddada masa, to in wani bala'i ya same shi sai ya mantar da shi duk abin da ya gabata. Amma ba kowa ba yake kasancewa akan haka sai wanda yake da raunin imani, domin shi mumini ya sani, ya tabbata duk wata jarrabawa da Ubangiji ta'ala yake masa, to yana son shi ne, yana kaunar shi, kuma yana famar matsayin shi ya ɗaukaka ne a gunsa. Shi ne sai ya ce fa innaka la tusmi'ul mauta, Ubangiji ta'ala ya ce lalle kai wato ba ka iya jiyar da matacci, wato kiran da kake, ina kai ina jiyar da matacci. Wala tusmi'u summa du'a, Ubangiji ta'ala ya ce ba ka iya jiyar da kurame addu'a a kiran da kake yi, idza wallaw mudbirin, idan suka juya baya. Wannan ta'kidi ne, kurma ba ma ya juya baya, gaba da gaba ma da shi baka isa baka jiyar da shi. Suwa ake nihi da matacci su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangiji, ka shekara kana faɗa musu gaskiya, tamkar kana zuba ruwa a bayan ƙwarya, saboda Allah ya riga ya kulla zuciyar, duk abin da za a faɗa musu na gaskiya ba za su karɓa ba. Kamar yadda yake faɗa sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ubangiji ta'ala ya ce da sannan zan juyar da waɗanda suke girman kai a ban ƙasa ba tare da ya cancanta su yi, da sannan zan juyar da su ga barin ayoyina. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, Ubangiji ta'ala ya ce inna za su ga dukkan wata aya wanda za ta iya zame musu dalili akan gane gaskiya, Ubangiji ta'ala ya ce ba za su yi imani da ita ba. Wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, da za su ga tafarki na shiriya to ba za su rike shi ba a matsayin tafarki na ni. Wa in yaraw sabilal ghayyi, idan ku suka ga tafarki wanda yake na bata da hallaka da tabewa, yattakhidhuhu sabila, kai tsaye sai su rike shi a matsayin cewa ita ce hanya ta bi. Shine anan yace masa fa innaka la tusmi'ul mauta, lalle kai baka iya jiyar da matacci kiran da kake. Matacci su ne wadanda suka kafirce ma Ubangiji, kamar yadda ya faɗa a wa man kana mayita fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Dan haka shine anan yace fa innaka lalle kai la tusmi'ul mauta baka iya ji yadda matacci kiran da kake ma'ana na kadaita Allah a cikin ibada wala tusmi'u summa du'a kuma baka iya ji yadda kurani addu'a a kiran da kake lafazin as-sum jami'i ne na as-sam idan aka ce al-as-sam shine kurma kenan shine yace wala tusmi'u summa du'a baka iya ji yadda kurani kira idza wallahu mudbirin a lokacin da suka juya baya sai yace wa ma anta bi hadil ummi an baladatihim kuma kai ba da iya shiryar da makafi bane an baladatihim gabarin batansu duk waɗanda suka kauce ma tafarki to baka isa baka dawo da su kan layi sai yace in tusmi'u ubangiji ta'ala yace ba kowa kake jiyarwa ba illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ke imani da ayoyinmu fa hum muslimun waɗanda suke ne ka wuya da ji da bi zuwa gare mu su kadai ne kake iya jiyar da su to dan haka ita shari'a abu ce wanda ke hannun Allah kamar yadda bayani ya gabata ita hidayah kala biyu ce akwai hidayatu tawfiq akwai kuma hidayatu dilala wal irshad hidayatu tawfiq ita ce ke hannun Allah ma'ana yi ma bawa dace game da karbar gaskiya wannan abu ne wanda Allah kadai yake da mallakar shi ita hidayatu dilala wal irshad shine na'ama mutum bayani a nuna masa hanya ta kurai a masa bayanin cewa wannan hanya in har ya bita to karshen shi zai zama to kikkiawa kuma a nuna masa hanya ta banza a bayyana mishi cewa wannan hanya in ya bita karshen shi tafewa da hallaka to wannan Allah ya mallaka ma manzanni kuma ya mallaka ma mabiyansu shine ubangiji ta'ala yake faɗa ga manzansa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shirye suwa zuwa tafarki madaidaici an gane ko ita kuma wannan hidayah kowa da Allah ya halicce shi Allah ya bashi ita na cewa ka zaba ma kanka hanyar da ta dace maka kamar yadda yace inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura da yace hal ata adali insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira sai yace inna hadaina husabila lalle mu ne muka shiryar da dan adam as-sabila wato tafarki imma shakiran ko ya zamanto mai godiya ga ni'imar ubangijinsa shine kadaita Allah a cikin ibada wa imma kafura ko ya zamanto mai butulci kamar yadda can yake cewa wa hadainahun najdaini mun shiryar da dan adam wato hanyoyi guda biyu ga hanya ta kurai ga hanya ta banza ya zaba ma kansa wanda tare kamar yadda ya faɗa fa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda sannu dai san mudawa mutanen annabi salih ubangiji ta'ala ya ce fa hadainahu mun shiryar da su me yake nihi mun shiryar da su mun nuna musu hanya ta shari'a fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zabi wato makautaka 'ala al-huda wato akan shari'a kenan suka zabi ba dan haka ita wannan kenan bayyana ma bawa hanya ta kurai da hanya ta banza Allah ya mallaka ma manzanni ya mallaka ma mabiyansa to amma yi ma bawa dace game da karbar gaskiya wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah don haka anan Allah ya kore ma manzansa cewa fa innaka la tusmi'ul mauta lalle kai kai kadan ka jiyar da matacci kiran da ka zo da shi duk wanda ya kafirce ma ubangiji kai kadan ka shiryar da shi sai idan Allah ya nufarce shi da shiriya wala tusmi'u summa du'a kurami kai kadan ka jiyar da su kiran da kake idza wallahu mudbirin a lokacin da suka juye baya wama anta bihadil ummi an balalatihim kuma kai baka zamanto ba mai shiryar da makaifi an balalatihim gabarin batarsu ba'ana duk wanda ya kauce ma tafarki na gaskiya to ba isa baka isa baka dawo da shi kan layi sai dai idan ubangiji subhanahu wata'ala ya so haka sai yace in tusmi'u ubangiji ta'ala yace ba kowa kake jiyarwa ba in anan bi ma'ana ma annafiya ai ma tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba kowa kake jiyarwa ba sai wanda yayi imani da ayoyinmu fa hum muslimun waɗanda suke mai kauya da ji da bi zuwa gare mu sai yace Allahu allazi khalaqakum min ba'di wato Allah da ake kiran ku zuwa bauta masa shine ubangijin da ya halicce ku min ba'fi wato daga ruwa wanda yake mai rauni kamar yadda yace alam nakhluqu min ma'in mahin shine yace Allahu allazi khalaqakum ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa shine ubangijin da ya halicce ku min ba'fi wato daga ruwa wanda yake mai rauni thumma ja'ala min ba'di ba'fin quwwa bayan wannan rauni ubangiji ta'ala sai ya sanya muku wani karfi wato shine kenan uruciya mutun ya zamanto saurayi ya zamanto matashi thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'fan wa shayba sannan bayan wannan karfi na uruciya ubangiji ta'ala sai ya sanya masa ba'fan wato shine rauni wanda yake na tsoha wa shayba wato da hurhura dabi'ar dan adam kenan farkon shi rauni tsakiya karfi sannan kuma karshe rauni wanda fata-fata asalin halittar dan adam ubangiji ta'ala ya halicce mu ne daga ƙasa da halittar da ya mama haifi mu annabi adam sannan zuri'ar annabi adam gaba daya ubangiji ta'ala ya halicce mu daga dugon mani wannan dugon mani ya canza ya koma wato gudan jini wannan gudan jini ya canza ya koma tsoka wannan tsoka ubangiji ta'ala ya halicci kashi da jijiya da fata da komai sannan wannan kashi ubangiji ta'ala ya tufatar da shi da tsoka sannan kuma ubangiji ta'ala ya busa mana rai kamar yadda yake fada wa laqad khalaqana lil insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana nutfata 'alaqatan فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ kamar yanda ya koma fada a cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ الْآيَةُ وشيني أنا يجي الله الذي خلقكم من بعد اللهم ده أكي كيران كو إزوا بوتا مسا شيني أوبنجيشن دي يهد تشيكو من بعد واتو ده روا وان دي يكي بي روني كوكا تي ده روني شيني واتو يعني انتاكي نلوكا تبنى متينينا يا رو thumma ja'ala min ba'di ba'fin quwwa sannan ubangiji ta'ala ya sanya masa karfi min ba'di ba'fin bayan wannan rauni ne na yarinta mutun ya koma matashi kiran mutun ya koma saurayi yana da kuzari thumma ja'ala min ba'di quwwatin sannan bayan wannan karfi na kuruciya ubangiji ta'ala sai ya sanya masa ba'fan rauni na tsoha shine dattijantaka wa shayba da hurhura ya khuluqu ma yasha ubangiji ta'ala shike halittar iya abin da yaso wa huwa al-alim shine mai matukar sani game da tafiyar da bayinsa al-qadir kuma shine mai iko akan duk abin da yaso kaga wannan ita ma aya ce mai zaman kanta mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala asalin halittar dan adam inda dan adam zai tsaya ya lura da asalin halittar shi zai gane cewa ubangijin da ya halicce shi shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada sai ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu wato ba su labari game da yinin da al-qiyama ke tabbata yuqsimul mujrimuna ubangiji ta'ala ya ce a rannan waɗanda suka kangare ma ubangijinsu za su yi rantsuwa cewa ma labisu ghayra sa'a wato kwata-kwata ba su zauna a duniya face sa'a guda ko kuma kwata-kwata ba su zauna a kabari face sa'a guda idan aka ce sa'a shine alqita'atu min az-zaman wani yanki daga cikin zamani ba ana nihi sa'a anan wato minti 60 shine ubangiji ta'ala yace wa yawma taqumu as-sa'atu a ranar da kiyama ke tabbata yuqsimul mujrimuna kangarari za su yi rantsuwa da ubangiji malabi su gaira sa'a cewa ba su zauna ba a kabari face sa'a guda ko kuma ba su zauna ba a duniya face wata sa'a kamar yadda Allah ya faɗa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar ubangiji ta'ala yake cewa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna ka ce su yinin da suke ganin abinda ake musu alkawali na azaba lam yalbasu basu zauna ba a duniya illa sa'atan min nahar ba ce kawai wata sa'a wadda take ta yi ne ma'ana wani dan yanki daga cikin yini an gane ko kuma zaman da suka yi a cikin kabari kawai bai zaman to ba ce kawai wani dan yanki ne da yini wannan azaba da suka gani ta ubangiji subhanahu wataala da ya tanada musu ta mantar da su duk wani jin dadi da suka yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa a ranar kiyama za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a rayuwar duniya daga cikin waɗanda suka kafirce ma ubangiji kafirin da yafi kowa jin dadi a rayuwar duniya za a zo da shi a ranar kiyama wato sai a tsoma shi cikin wuta tsomawa dai tak sannan sai a fitar da shi sai a tambaye shi a ce masa bawan Allah shin wani jin dadi ya taba wucewa da kai zai rantsuwa da ubangiji cewa shi kwata kwata a rayuwar shi bai taba jin dadi ba daidai da kyautawar ido bawan Allah yace kuma za a zo da wanda yafi kowa tsananin wahala daga cikin mu'minai a rayuwar duniya wanda yafi kowa kunci za a tsoma shi cikin aljanna daga an tsoma shi sai a fitar da shi sai a tambaye shi sai a ce masa shin wata wahala ta taba wucewa da kai a rayuwarka ta duniya zai rantsuwa da ubangiji cewa shi bai taba shan wata wahala daidai da kyautawar ido kaga shi kafiri azabar Allah ta mantar da shi duk jin dadin da yayi a duniya shi kuma mumini rahamar Allah ta mantar da shi duk wata wahala da yayi a rayuwarsa to haka azabar Allah wanda za su gani da zaran an yi busa ta alkiyama za ta mantar da su zaman da suka yi a duniya ko kuma zaman da suka yi a kabari shine yace wa yawma taqumu sa'atu ayinan da alkiyama ke tabbata yuqsimul mujrimuna wadanda suka kangare ma ubangiji za su yi rantsuwa malami su gaira sa'a cewa ba su zauna ba a duniya wato face kawai sa'a daya ubangiji ta'ala yace kazalika kamar yanda suke wannan rantsuwa ta kariya kanu yufakuna haka a duniya suka zamanto ana juyar da su daga gaskiya rantsuwa suke a duniya ai cewa ba maganar tashin kiyama to anan sun yi rantsuwa ta ƙarya anan duniya cewa babu wani tashi bayan mutuwa to haka a ranar kiyama da zaran an tada su za su yi rantsuwa cewa a duniya ba su zauna ba face sa'a ɗaya kawai ubangiji ta'ala yace wa qala allazina utul ilma wal imana wadanda aka ba su sani da imani wato za su fada su ce musu laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th tabbas kun zauna a cikin hukuncin Allah zuwa yinin alkiyama tabbas ne kun zauna zama mai tsawo a cikin kabari ya wuce sa'a fa hadha yawmul ba'th wannan yini ko shine yinin alkiyama walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai cewa ku wato ba ku san da cewa wato alkiyamar nan za ta zo ne yasa saboda a duniya kun karyatar da ita kaga anan mu'minai ne za su ba su amsa a ranar kiyama ubangiji ta'ala ce wa qala allazina utul ilma wal imana wadanda aka ba su sani wato da imani za su fada musu su ce musu laqad labistum tabbas kun zauna fi kitabillahi abinda ake ni da kitabullah anan shine hukumullahi kun zauna a cikin hukuncin Allah ila yawmil ba'thi zuwa yinin alkiyama kina Allah shi kadai ya san gurgurdan zaman da kuka yi a cikin kabari fa hadha yawmul ba'th wannan yini ko yini ne wanda yake na alkiyama walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku kun kasance a duniya ba ku san da haka ba domin alkiyamar ba ku yarda da ita ba ubangiji ta'ala yace fa yawma idhin wato dan haka kenan a wannan lokaci ilimin da suka yi na sanin alkiyama ba zai amfane su ba ilimin da mutum zai yi game da alkiyama ya amfane shi tun yana raye a nan duniya ya san alkiyama ya san cewa mai zawwa ce kuma ya tanada mata uzuri kyakkyawan uzuri wannan shine zai amfana da sanin alkiyama amma wanda sai in ta tabbata sannan mutum ya san da cewa yau ita ce alkiyama to wannan ba za ta amfane shi ba tunda anan an fada musu fa hadha yawmul ba'thi wannan yini shine yinin alkiyama walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai cewa ku ba ku san da kun kasance ba ku san da haka ba sai yace fa yawma idhin ubangiji ta'ala yace a wannan yini la yanfa'ul ladina zalamu ma'adiratuhum wadanda suka zalunci kawunan su suka hada bautar Allah da wani to duk wani hamzarin su da za su kawo ubangiji ta'ala yace ba zai amfane su ba an gane ko a farko ba za a ba su izinin kawo hanzari balantana su kawo hanzarin kuma in sun kawo hanzarin kuma ba zai amfane su ba kamar yadda yace wala yu'zanu lahum fayatazimu to anan sai yace fa yawma izin a wannan yini la yanfa'ul ladina zalamu ma'adiratuhum wadanda suka zalunci kawunan su suka hada bautar Allah da wani ma'adiratuhum ba da hanzarin su ba zai amfane su ba Ubangiji ta'ala yace wala hum yusta'tabun kuma su ba za a dawo da sunan duniya ba domin su gyara aiki kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin in sun nemi a dawo da sunan duniya Ubangiji ta'ala yace ba za a dawo da su ba domin za su nemi cewa a dawo da sunan duniya idan suka ga azabar Allah kamar yadda ya gabata a cikin suratul an'am walau tara iz wuqifu 'alan nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وبنجي تعالى يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار دا كاغا لوكاتين دا أكا زودا وأن دا سكا كاكر تيما وبنجيشن أكا إيدا سو أغاب الروتا إيا أمن يرغي أتنكو دا سفادا دا كاغا أبو ماماكي Ubangiji ta'ala yace faqalu ya laitana a lokacin nan za su fada su ce da man ma nuraddu a dawo da mu nan duniya suka ce in an dawo da mu wala nukazziba bi ayati rabbina fa za mu koma ƙaryatar da ayoyin ubangijin mu wana kuna minal mu'minin za mu zamanto daga cikin mu'minai Ubangiji ta'ala yace bal badala kuma kanu yukuna min qawm bari dai abinda suka kasance suke koyewa gabanin haka shine ya bayyana alkiyamar aida ba su yadda da ita to yau ya bayyana cewa alkiyama gaskiya ce Ubangiji ta'ala yace walau ruddu kaddara cewa da za a dawo da sunan duniya domin su gyara aiki kamar yadda suka nema Ubangiji ta'ala yace da adu limanu huwa rantsuwa nake da girma na da buwaya ta tabbas za su koma aikata abinda aka hane su gaba da shi kenan koda an dawo da su ba za su gyara aikin kamar yadda suke fada to shine aka Ubangiji ta'ala yace wala hum yusta'tabuna kuma su ba za a dawo da su duniya domin su gyara aikin su kenan alƙalami ya bushe Ubangiji ta'ala yace wala qad darabna lin-nasi fi hadhal qur'ani min kulli mathal tabbas wato mun buga misalai wato linnasi ga mutane fi hadal qur'ani a cikin wannan alqur'ani tabbas mun buga kowanne misali Ubangiji ta'ala yace ga mutane fi hadal qur'ani a cikin wannan alqur'ani domin su gane gaskiya su bida misalai sun muce a lissafa irin su inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha irin su daraballahu ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا to misalai sun muce a lissafa Ubangiji ta'ala ya buga ma bayinsa a cikin wannan alqur'ani domin su gane gaskiya su bita Ubangiji ta'ala yace amma ba su yi ba sai yace wala in ji ita hum bi ayati wato inda zaka zo musu da duk wata aya sawa'an wanda suka nema ko wanda basu nema ba an gane ko ayat da suka kaga ko wanda basu kaga ba Ubangiji ta'ala yace la yaqulan allazina kafaru wadanda suka kafirce ma Ubangijin su lalle za su fada maka za su fada in antum illa mu'idun ku dai ba ku zamanto ba illa mu'idun na face makaryata ne inda zaka zo musu da duk wata aya sawa'an wanda suka kaga cewa in ka zo musu da aya kaza za su yi imani ko kuma wanda ka nuna musu ba tare da sun nema ba Ubangiji ta'ala yace wadanda suka kafirce ma Ubangijin su za su fada in antum illa mu'idun ku dai ba ku zamanto ba face kawai makaryata ne wannan aya da aka zo musu da ita za su ce da mu kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustaqbil kamar yadda yake faɗa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'ali lalle waɗanda kalima ta azaba ta gasgata akan su Ubangiji ta'ala yace ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin in koda kowace aya za ta zo musu duk wata aya da Allah ya ba manzanni duk wata aya da suka kaga inda za ta zo musu Ubangiji ta'ala ce ba za su yi imani ba hatta yarau al'azab al'alim, sai sun ga azaba ma abuciyar gari. To shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa wala in ji'tahum bi ayatin, waɗannan mutanen naka inda za ka zo musu bi ayatin da duk wata mu'jiza, la yaqulanna allazina kafaru, lalle waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu za su faɗa in antum, cewa ku dai ba ku zamanto ba illa mu'minuna, face magariyata ne, ma'ana shi manzon da mabiyansa. Ubangiji ta'ala ya ce kazalika, kamar yanda Allah ya kulle zukatansu, yadba'ullahu ala qulubi allazina la ya'lamun, haka Allah yake rihi a bisa zukatan waɗanda ba su san inda aka dosa, ma'ana kamar yanda Allah ya kulle zukatan waɗannan jama'a, to haka duk wanda bai san inda aka dosa ba Ubangiji ta'ala yakan yi rihi akan zuciyarsa. Ka shekara kana faɗa masa gaskiya ba zai karba ba, wanda Allah ya kaddara masa tsiyata to Allah yakan kulle zuciya, duk abinda za a faɗa masa na gaskiya ba zai karba ba. Shine yace kazalika, kamar yanda Allah ya kulle zukatansu duk wata aya ba za ta amfane su ba. Yadba'ullahu, haka Allah yake rihi ala qulubi allazina la ya'lamun, akan zukatan waɗanda ba sa sanin gaskiya. Sai yace fasbir, Ubangiji ta'ala yace ka ɗau haƙuri, ka dai ci gaba da aikin da aka sa ka, inna wa'adallahi haqqun, lalle alƙawalin Allah gaskiya ne, alƙawalin da yayi cewa zai taimaka maka, zai baka galaba akan makiyanka, to alƙawali ne na gaskiya. Sai yace wala yastakhifannaka allazina la yuqinu, waɗanda ba sa sakankan cewa game da tashin alkiyama. Ubangiji ta'ala yace wala yastakhifannaka, kada su raurauta ka, su saka su sanya maka wata shakka, ka tabbata akan abin da kake. Shine yace fasbir, ka dau hakuri, inna wa'adallahi haqqun, lalle alkawalin Allah gaskiya ne, yayi alkawalin zai taimaka maka, zai baka galaba akan makiyanka. Wala yastakhifannaka allazina la yuqinu, waɗanda ba sa sakankan cewa game da alkiyama, kada su raurauta ka, su jefa maka wata shakka. Nan muka zo ƙarshen wannan sura, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.